بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبياغ الله تبارك وتعالى وأني ساكي قدر هدوامو أولا مسلتنا المهاجرون دومين تيغ بعد تفسير القرآن بجرمة عند مكي تفسيري أتكين سورة البقرة جيا منز آية آية تدري بيو دبيو yawa za mu tashi aya ta 200 muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya dace da mu yau muna 18 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da 18 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya za mu tashi fadin Allah tabaaraka wa ta'ala fa idza qadaytum manasikakum bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وإلى عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
حياك الله الله تبارك وتعالى يأتي فإذا قضيتم مناسككم idan kuka kammala aikin ku na haji kuka gama ayyukan fadhkurullaha ka dhikrukum aba'ukum ku ambaci Allah kamar yanda kuke ambacin iyayen ku idan kun kammala ana nufin wato yayin da kuke cikin aikin da kuma yayin da kuka gama shi aw ashadda dhikra da kuma ya kuma ambacin ku ga iyayen ku sanani ma'ana ku fa ambacin Allah ma fiye da ambacin iyayen ku Allahu tabaaraka wa ta'ala ce fa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan فمن الناس من يقول لك تكلم تاني أقول لك سوى ربنا يا أبن جزم آتينا في الدنيا كبام أن نجد الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أما الآخرة كما بشد له أقول وأن لسك سوى يا الله كبام الدنيا أما الآخرة بشد له قومي ومنهم من يقول ربنا لك تكلم سأقول لك سوى وأن لسك سوى ربنا يا أبن جزم آتينا يا أبن جزم كبام a nan gidan duniya ka kawo mana fi duniya a nan gidan duniya hasanatan wato ka ba mu kyakkyawa wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar haka nan allahira ka ba mu kyakkyawa ka kuma kare mu azabar wuta sai Allah ta'ala ya ce ulaika irin waɗannan masu cewa a ba su mai kyau a duniya a ba su mai kyau a lahira lahum nasibun mimma kasabu suna da rabo daga abin da suka gabatar na kyawawan ayyuka na addu'o'i din wallahu sari'ul hisab Allahu tabaaraka wa ta'ala mai gaggawar hisabi ne Allah ta'ala ya ce fa idza qadaytum manasikakum manasik jam'i ne na kalmar wato nusuk jam'i ne na kalmar wato manasik na aikin haji akwai nasa'ik akwai manasik nasa'ik ana nufin yanke-yanke manasik wato ana nufin ayyukan haji na watan gani Allahu tabaaraka wa ta'ala ce idan kuka kammala aikin haji kuka yi yanka kuka yi wato aski kuka yi jifan jamra to sukan zauna ne su rika ambaton iyayensu wane ya tuna ya rika fada wa mutanen da suke tare ai baban mu da shine wane kakana kuma shine wane wane kuma yace to ai mu da dogarin nan bawan da yake gidan mu kaza wannan yace kaza wannan yace kaza shine sai Allah ta'ala yace idan kuka kammala aikin hajji fadhkurullah ku ambaci Allah ka zikirukum aba'ukum kamar yanda kuke ambatan iyayen ku dinnan to ku ambaci Allah tabaaraka wa ta'ala aw ashadda dhikra kuma aw inna bi ma'ana wa kuma kuma ambace shi fiye da yanda kuke ambatan iyayen ku din na fatan gani an tambayi ibnu abbas dangane da fadin Allah tabaaraka wa ta'ala fadhkurullah ka zikirukum aba'ukum sai yake cewa mutun ne zai zo daga cikin su larabawa ya ta ambatan babansa babansa yayi kaza babansa yayi kaza sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce ku riga ambatan Allah kamar yanda kuke ambatan iyayenku kuma ambaci Allah fiye da haka aw ashadda zikra fa minan nas daga cikin mutane mai yaqulu rabbana akon dake cewa ya ubangijin mu atina fi dunya ya Allah ka ba mu anan gidan duniya kawai su duniya suka sa gaba wadannan malam yace su ne anashin wato mushrikai arada bihi almushrikun mushrikai su ba sa roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala idan suka je gurin hajjin su ba sa roƙon sa komai sai dai kawai su riƙa cewa Allahumma a'dina ganaman wa iblan wa baqaran wa abida ya Allah ka ba mu tumaki ka ba mu raƙuma ka ba mu shanu ka ba mu bayi da zasu mana hidima iya wannan suke neman su ba sa neman komai a gidan lahira kaga wannan ganganci kenan rayuwar duniya za a wayi gari mutum ya mutu ya fita daga wannan rayuwa sai Allah ta'ala ya ce masu roƙon Allah iya duniya kawai wama lahu fil akhirati min khalaq za ka samu irin wannan a lahira kuma ba shi da rabon komai wa minhum daga cikin su mutane din man yaqulu rabbana akwai wanda yake cewa ya ubangijinmu su kuma haka suke cewa atina ya ubangijinmu ka ba mu fi duniya a nan gidan duniya ka ba mu hasana ka ba mu mai kyau wa fil akhirati hasana lahira kuma ka ba mu mai kyau har ila waqina azaban nar ka kuma kare mu daga azabar wuta malamai magabata sun yi sabani cewa me ake nufi da hasana ta duniya menene kuma ake nufi da hasana ta lahira maganganu da yawa wanda aka samu daga tabi'ai da wanda suka biyo bayan su har ma daga sahabbai cewa me ake nufi da hasana ta duniya me ake nufi da hasana ta lahira akwai ruwaya da aka samu daga sayyidina ali dan abi talib wannan aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ad-duniya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya gaba dayanta wani dan jin dadi ne takaitacce amma jin dadin da yafi kowanne a gidan duniya shine mutun ya samu mace ta gari da wannan sai wasu malamai suke cewa hasanatu ad-duniya shine al-mar'atu salihah wato mutum ya samu mace ta gari to shine ya sami hasanatun duniya haka wasu malamai suka fara daga cikin magabata saboda duk abin da mutum ya tara ko ya samu na jin dadi idan akwai tararradi a gidansa ba tabbas to har yanzu hankalinsa bai kwanta ba kuma ko da ba shi da wani abin da ya taka karya ya karya in dai gidansa kalau ne cikin jin dadi zaka same shi cikin kwanciyar hankali kuma yana tararradi yanzu ba zai iya cin abincin da matarsa dafa ba kar ta samu guba ta kashe shi kaga har yanzu da matsala bai samu hasana a duniya ba kenan yana tsoron idan ya fito ita ma za ta fice in yayi tafiya ita ma za ta yi tafiya saboda ka ba zai gaya mata tabbas kwana nawa zai yi ba saboda kar ta yi nisan kiwo ita ma kaga ba baratun saliha ba ce kenan amma saliha ita ce ko bayyanan za ta kiyaye mutuncinsa a kanta kuma ta kiyaye mutuncin Allah tabaraka wa ta'ala amma ta kiyaye kanta mutuncinta a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba za ta yi abin da in yana nan za ta wato ransa zai ɓaci ba mar'atu saliha ita ce da mijinta yana nan da baya nan tana ba za ta yi abin da inda zai ganta yanzu zai ji ba haka yake so ba wannan ta zamto wato almar'a as-saliha kenan amma in yana nan za ta yi abin da yake so in bayya nan kuma za ta yi abin da in ya gani ransa zai ɓaci inda yana nan ta san tabbas ba za a zauna lafiya ba in ce wannan abu to wannan akwai matsala to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yawancin yan mutan na leko na gani an gwada min su a gidan lahira yawancin din mata ne wanda suka fi kowa yawa a cikin wuta su ne mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ku yawaita sadaka saboda yawanci yan wuta ku ne ku yawaita sadaka kwarai da gaske shi yasa yana daga cikin mummunan hali ka ga mace kuma tana da rowa a yanayin gudanarwar dan adam mata sun fi maza yawan kyauta amma in ka ga mace kuma tana da rowa to wannan akwai sharri tare da ita ko shakka ba zaka samu da yawa matan mutane sun fi su kansu wato kyauta to wannan shine akwai alkhairi dangane da matan da take da yawan kyauta amma mace bata son yin sadaka bata son kyauta gashi manzo Allah shi ku yawaita sadaka fa domin yawanci ku ne ƴan wuta nan take da musu wani yana musu wannan wa'azi wasu matan suka cire kayayyakin adansu sarka ce ta gold ce ga wannan fi sabilillah wannan tabaraka kaza fi sabilillah wannan saboda suna tsoron wuta yace yawanci kuma ƴan aljanna yawanci talakawa ne saboda kasu za su shiga dama da su ayi wa'azi tare da su su je gurin wa'azi su yi sharar masallaci su yi me amma wanda yake ji yana da kuɗi yana da tarin kuɗi sai wanda Allah ta nuna masa gam da katar zai ji yana da girman kan waɗannan al'amuran ba za a dama da shi ba ya zama yana da gurin da yake daukar karatu yake koyar addini zai ji ayya masa wannan sai dai mara shine zai yi wannan shi yasa idan ka ga mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tawfiki yana da matsayi na mulki ko yana da tarin kuɗi amma kuma yana ta bibitar ya za a yi ya bauta Allah tabaraka wa ta'ala majalis na ilimi da ake wa'azantarwa ake koyar da addini yana ciki to lalle Allah ta'ala yana nufin su da alkhairi ko shakka ba amma nono zaka samu wanda suke da dama ta abin duniya za ka ba ruwan su da wannan saboda ko suke cewa almar'atu saliha wato ita ce hasanatul duniya kuma aljanna ita ce alhasanatul akhirah mana ya kamar kenan akan wannan fahimtar tasu idan mutum yace rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka bamu shiga gari kenan a duniya ka kuma bani gidan aljanna wasu suka ce a wato hasanatul duniya din shine Allah ta'ala ya baka lafiya inda zaka bauta masa cikin koshin lafiya hasanatul akhirah shima kuma Allah ta'ala ya baka lafiya idan aka ce kuma lafiya a lahira shine rashin azabtarwa domin duk wanda yake masa azaba ba shi lafiya ba lafiya kullun yana cikin jikinsa ba dadi kullun yana cikin masifa da tashin hankali amma wanda aka ce ya samu lafiya gobe da kiyama shine ya zauna kalau ba wata azaba da ta gallabe shi gobe da kiyama wai suke cewa kamar auf yake cewa wato hasanatul duniya shine Allah ta'ala ya baka musulunci ka tsinci kanka musulmi kuma ka tsinci kanka daga cikin wato ahlul qur'an shine wanda suka damu da karantar alqur'ani suke karanta shi suke wato tadabburi tunani cikin ayoyin mutum zai iya tsintar kansa cikin ahlul qur'an koda abin da yake da shi na qur'ani dan kadan ne zai iya zamtowa a ciki matukar dai yana bibitar karantarwar yana kiyaye hanan da yazo cikin qur'ani yana kuma bin umarnin da yazo zai tsinci kansa cikin ahlul qur'an kamar yadda malamai suka ce ahlul qur'an sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sune mutanen Allah sune keɓaɓɓu wararru na Allah tabaraka wa ta'ala malamai kun suke cewa ba ana nufin kawai wanda suka haddace qur'ani kawai sune ahlul qur'an ba a'a da yawa waɗansu za su haddace ma amma ba sa ciki saboda wasu sun haddace amma kuma ba sa aikin da ya kamata su yi akwai wani a ce da shi Abdulrahman bin Muljim shi ya haddace qur'ani tun lokacin tabi'ai da sahabbai yana daga cikin waɗanda suka fi wato suka fi kyakkyawar hadda ya koyi qur'ani gurin Mu'adh bin Jabal saboda haka amma daga ƙarshe saboda halayya irin tasa sai ya samu wato santsi ya ɗebe shi sai ya kashe khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya adawa da hasada mai ƙarfi a zuciyarsa ga karatu amma kuma hasadarsa ta ɓaci ya kira mutane suka yi mitin cewa ya kamata a kashe wasu mutum uku in ana so musulunci ya zauna lafiya a kashe Ali bin Abi Talib a kashe Muawiya a kashe wane ne daga cikin magabata ya ce to ku da muka yi mitin da ku a gindin Ka'aba kuma aka yi mitin kai ka ji da wani kai ka ji da wani ya ce ni kuma ku kyale ne da Ali bin Abi Talib ya je ɗauki wuka ya sa ta a cikin dafi ta yi kwanaki sa'an nan ya tare Ali bin Abi Talib ya fita sallar asuba ya buga masa kwanaki kaɗan kuma ya mutu to kaga kenan irin waɗannan ba za a ce suna wato daga cikin ahlul qur'ani wasu ke cewa ka tsinci kanka wannan ka damu da karantarwa alqur'ani kuma Allah ta'ala ya baka wa malan ya kuma baka wata dukiya bakin gwargwado to lalle Allah ta'ala ya baka wato ya baka hasanatul duniya a lahira kuma in ya baka gidan aljanna ya baka hasanatul akhir ina fata an gane an rawaito wani hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum sara mithl al farkh ya ga wannan mutumin kamar dan tsiyako ya ganshi a rangwame wani iri kamar an tsige dan tsiyako wani irin yanayi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan mutum hal kunta tad'u Allah bi shay'in tas'aluhu iyya shin akwai abin da kake roƙon Allah da shi ko kana addu'a kuwa yace ya rasulullah ina yin addu'a sai yace to me kake fada a addu'ataka sai yace ina cewa allahumma ma kuntu mu'aqibani bihi fil akhirah fa'ajjilhu ya ubangiji duk abin da zaka azabtar da shi da ni duk abin da zaka mun azaba da shi a lahira Allah ka gaggauta shi yanzu kamu yace wannan addu'an da ke ya rasulullah duk azabar da za a min ita a lahira ya Allah ka gaggauta yi min ita nan a gidan duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanallah yace tsarki ya tabbata ga Allah ma'anar manzon Allah yayi mamakin wannan munin wannan addu'a sai yace idan la tastadi'uhu ai ba za ka iya ba ba jikin da zai daukar azabar da za a masa gobar kiyama gobar kiyama sai an kara wa mutum karfin jikin sa ya zama yanayin sa ba irin na duniya ba kafin ya dauki azabar lahira ko da a duniya akwai al'amarin da in za a yi wa mutum a sake masa zafin sai ya mutu ko da yanda ake yin jarahatul tibbiya yanda ake yin surgery haka in za a bar mutum da wannan zafin ai zai iya mutuwa saboda sai an karkashe zafin sannan a taba gurin sannan a yi kaza sannan a yi kaza to gobar kiyama sai an maida jikin mutum ba irin yanda yake jin zafi yanzu ba sannan ya iya daukar azabar da za a masa to kai kana ta yin addu'a la'alla ana ta dan gutsuro dan kadan ne ana ta dan maka shi yasa kake ta zama haka din nan shi yasa masifa ta tare ta maka yawa a gidan duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi halla kunta ina ma dai ka riga cewa allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ai da haka ke fada kace ya allah ka ba mu mai kyau a duniya mai kyau a lahira ka kuma kare mu daga azabar wuta ai wannan zaka riga fada wancan abin da kake cewa a gaggauta maka shi in akwai azaba to ka roki allah ta'ala ya kare ka sai yafi kawar da wannan azaba wa shike na bakasha a duniya kuma baka mai kyau a lahira kuma baka mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin addu'o'in da yafi yawan yi a rayuwarsa ita ce wannan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yanzu a cikin wannan hadisi yace allahumma rabbana atina manzon Allah ya koya wannan mutum yace ka riga cewa allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kaga a cikin hadisi akwai me karin allahumma wanda na cikin aya kuma babu allahumma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar babu allahumma amma a cikin hadisi me akwai allahumma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida an hana ni karatun qur'ani a cikin ruku'u ko cikin sujjada ba a karanta qur'ani cikin ruku'i ko cikin sujjada da wannan malamai suke cewa idan mutum zai yi addu'a cikin sujjada tunda yana daga cikin guraren da ake saurin amsar addu'a shine cikin me cikin sujjada suke cewa to mutum kada ya karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar a cikin sujjada saboda wannan ayar alqur'ani ce amma inda zai karanta allahumma rabbana atina ya hada da allahumma suka ce wannan ya halasta saboda shi cikin hadisi yazo ina fata an gane bambancin allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar suka ce wannan ya halasta mutum ya cikin sujjada bai shiga cikin hanin da manzo Allah ya ce an hana karatun qur'ani cikin sujjada ba amma inda zai ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana yanzu ya karanta ayar alqur'ani wannan kuma an hana a cikin sujjada Allah ta'ala ya ce wanda suke yin wannan wato suke wato irin wannan addu'a din cewa Allah ta'ala ya basu mai kyau a duniya ya basu mai kyau a lahira shine Allah ta'ala ya ce ulaika lahum nasibun irin waɗannan suna da rabo wasu kuma daga cikin malamai magabata suke cewa hasanar duniya shine wato ya Allah ta'ala ya baka dukiya din ta lahira kuma shine ka samu Allah ta'ala ya gafarta maka ya baka ladan da ya kai gidan aljanna ulaika lahum nasibun mimma kasabu irin waɗannan suna da rabo daga abin da suka aiwatar na alkhairi da kuma addu'a suna da rabo saboda kyakkyawan aikin su kuma saboda addu'ar su idan mutum yayi addu'a ɗayan uku ne ko dai Allah ta'ala ya karba addu'ar ya biya bukatar wannan kuma ko dai wato ko dai Allah ta'ala ya amsa addu'ar yanzu abin ya faru ko kuma ya jirkinta sai nan gaba idan kai addu'a kaga abin bai biya ba biya bukatar nan da nan ba ba yana nufin Allah ta'ala yayi watsi da kai bane ba haka bane ba domin ga annabin Allah annabi Musa alaihi salam shi da Harun suna wato annabi Musa yana daga cikin ulul azam min ar-rusul amma yayi addu'ar Allah ta'ala ya halakar da fir'auna Allah ta'ala yace kad ujibat da'watukum fastaqima an karba addu'ar ku malamai suka ce daga lokacin da Allah ta'ala yace an amshi addu'ar ku fa da suka roki a halakar da fir'auna kafin a hallakar da fir'auna sai da aka yi shekaru 40 tukunna kaga kuma Allah ta'ala yace an amsa amma sai da kai shekara 40 sannan abin ya faru saboda haka dan kai addu'a abin bai yi nan da nan ba to baya gode shi wa Allah ta'ala bai karba ba dayan uku ne ko dai Allah ta'ala ya karba karbar kuma ko abin ya faru nan take ko sai dan nan gaba na biyu kuma ko kuma Allah ta'ala ya gafarta maka zunubanka wato sakamakon wannan addu'a da kai ko kuma ya zanto wannan addu'a da kai Allah ta'ala ya rubuta maka lada a cikin littafin kyawun ayyukanka da su wato wannan addu'o'i da kai ta yi shi yasa yin addu'a yana da fa'ida kwarai da gaske Allahu tabaaraka wa ta'ala ma yana fushi da wanda bai yi roƙon sa Allah ta'ala ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wa'annan suna da rabo daga abin da suka aiwatar wallahu sari'ul hisab Allahu tabaaraka wa ta'ala mai gaggawar hisabi ne saboda yana da masaniya akan komai kuma shi ba dan adam bane saboda ka in ya tashi yin hisabi nan da nan yake subhanahu wa ta'ala na'am
وَاللَّهُ فِي أَيَّامِ مَحْمُودَ فَمَنْ تَعَجَّلَهُ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى
حياك الله الله تبارك وتعالى يأتي واذكر الله في أيام معدودات وأنبت الله تبارك وتعالى في أيام معدودات أتكن قانكي واندسكي إددقبو فمن تعجل في يومين واندي قققوتا أتكن واتوقانكي بيو فلا إثم عليه باب لي في أكنسا ومن تأخر فلا إثم عليه وان دي جيكين تاشيما باب اللي في أكنسا لمن اتقى وان دي اتقوا واتو يكي آيا واتقوا الله الله تبارك وتعالى شكوي واتو كدت ولم الله تبارك وتعالى وعلموا أنكم إله تحشرون كساني تيوا أنكم تيوا كودنفا إله تحشرون زوا غريش أكي تتلوك غوار إياما ذا تتلوك كوا دا كوا أقبان الله تبارك وتعالى وذكر الله كأنبت الله wannan ana nufin kabarbari da ake yi bayan salloli na farilla da kuma kabarbari da ake yi wato yayin jifan jamra tunda dama kafin waɗannan ayoyin rabbana atina fid dunya hasana duka ayoyin suna magana ne akan aikin haji sai aka sake dawo magana akan dai aikin haji din da kuma magana akan kabarbari na wato wanda bai je aikin haji ba a kwanakin ayyamut tashrik wato yayin abanan sallar layya Allah ta'ala ya ce wadhkurullaha fa amma ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya wato bayan salloli na farilla da kuma yayin jifa na jamra ku yi kabarbari fi ayyamin ma'dudat a kwanaki wanda suke kididdigago wadanne ne kwanaki kididdigago wasu malamai suka ce su ne ayyamut tashrik ranar babbar sallah washe gari da washe gari da kuma washe gari kace wannan ake ne wato ranakun kwanan mina ranakun jifan jamra an ce musu ayyamul ma'dudat ne saboda kwanaki ne basu da yawa basu ma kai sati ɗaya ba kamar yadda Allah ta'ala ce darahim ma'dudat wato in abu dan kadan ne basu da yawa sai a ce ma'duda ko ma'dudat ayyamul ma'lumat akwai ayyamul ma'dudat akwai kuma ayyamul ma'lumat malamin suke cewa idan aka ce ayyamul ma'lumat ana nufin goman farkon zulhijja zuwa wato ranar 10 ga wata ranar babbar sallah sune ayyamul ma'dudat ayyamul ma'dudat kuma sune ayyamut tashrik ne na wata angani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda imam muslim yake da wani hadisi yake cewa ayyamut tashrik ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillah su wato ayyamut tashrik kwanaki ne na ci da sha da kuma ambaton Allah tabaaraka wa ta'ala yaushe ne ake fara ayyamut tashrik ko kuma yaushe ne ake fara kabarbari ga wanda yake gida yayin wato goman farko yayin sallar layya mutum ya rika kabarbari na bayan sallah domin lokacin sallar layya ana bukatar mutum ya yawaita kabarbari akwai wanda suke muqayyada akwai wanda suke mudallaka wato shine bayan sallar farilla mutum ya yi kabarbarin baya da haka kuma duk harkokin mutum ya ci gaba da yi kana tafiya a mota kai kana tafiya akan babur kana yi kana tafiya a kafa kana yi kana kasuwa kana yi kana shagon kana yi mata a gida suna aikata aikacen su na cikin gida suna yi haka sahabbai suke haka magabata suke sai wasu ke a malamai suke cewa to yaushe ne ake farawa wasu ke cewa ana fara wannan kabarbari ne bayan sallar asuba ma'ana bayan fitowar alfajir kenan na ranar arfa ranar 9 ga wata kenan daga lokacin ake farawa ana kuma gama wadannan kabarbari bayan sallar la'asar na karshen yaumin tashrik suka ce farkon shine ranar asuba wato ranar arfa da asuba ake fara wasu kuma suka ce a'a ana farawa ne ranar wato akan fara ne lokacin sallar asuba ta ranar arfa din amma kuma a gama wato bayan sallar la'asar na ranar 10 ga wata kwana ɗaya kenan josu wasu kuma suke cewa a ana farawa ne bayan sallar azhar na ranar babbar sallah din ranar 10 ga wata a kuma gama bayan sallar asuba na ƙarshen ayyamu tashrik wannan kuma shine fadin Imam Malik da kuma Imam Shafi'i amma da yawa kuma daga cikin malamai waɗansu suna kan cewar bayan sallar asuba na ranar arfa zuwa bayan sallar la'asar na ayyam akhir ayyamu tashrik nan ne wallahu a'lam Allah ta'ala ce faman ta'ajjala fi yawmayn wanda ya gaggauta wato a cikin kwanaki biyu daga cikin ayyamu tashrik bayan wato bayan 10 ga wata kenan ya gama jifansa ya gama wato ya gama har ya fita kafin rana ta fadi fala ismalai babu rana akan wato babu laifi akan duk wanda ya gaggauta ya kammala jifansa ranar 12 ga wata kenan babu laifi akan sa man ta'akhkhara fala isma man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi shi ma wanda ya jirkinta har rana ta fadi to shi zai sake kwana washe gari ya sake jifa sa'an nan ya fita to wannan shine wanda ya jirkinta shine wa man ta'akhkhara shine wanda ya jirkinta shi ma Allah ta'ala shi babu laifin komai akan sa amma dai shi in yayi jinkiri rana ta fadi zai sake kwana limani taba ga wanda ya ji tsoron kada wani laifi ya same shi a cikin aikin hajjinsa kada ya kuskure wajen aikin hajjinsa limani taba ma'ana ga wanda ya kiyaye abin da zai bata masa hajjinsa ko ya rage masa lada ko ya kawo masa wani cikas a aikin hajjinsa sai Allah ta'ala ce wattaqullah ku dukuran Allah tabaraka wa ta'ala wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun ku sani cewa ko gare shi ake tattara ku gobar kiyama zai tara ku kaf ba wanda za a manta kowa sai ya zo yinin alkiyama kuma kowa sai an masa hisabi kuma Allah ta'ala ba zai manta kowa ba za a tsallake ko da mutum ɗaya ba kuwa Allah ta'ala ce ku san wannan fa kar ma shedan ya rude ka cewa watakila kun yawa za a manta da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi karfin haka subhanahu wa ta'ala na'am
wa minan nas man yuhjibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbihi وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا daga cikin mutane akwai wanda zancen sa yake burge ka a cikin rayuwar duniya akwai wanda yake da zakin baki ya iya adan zance in yana magana zaka ji ya burge ka wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi Allah kuma yana shaidawa ya tabbatar Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zuciyarsa wato cewa shi din ba fa ya tare da kai a cikin zuci a baki ne kawai wa huwa aladul khisam kuma shi mai tsananin musuni mai tsananin jayayya ne wa idza tawalla sa'atul ardi idan ya juya daga gurinka sa'atul ardi sai je ta tafiya akan kasa ko kuma ya je ta yin aiki akan kasa li yufsida fiha domin ya je ya barna a cikin kasa din wato akan kasa kenan wayi hulkal harsa wan nasal yaje ya lalata al harf wato amfanin gona da kuma bishiyoyi wan nasal da kuma iri wallahu la yuhibbul fasad Allah bayya san wato barna wa idza qila lahu taqillaha idan aka ce da shi ka ji tsoron Allah akhadathu al izza sai girman kai ya kama shi dan me za a ce masa ya ji tsoron Allah kamar shi bil ithmi da yin sako hasbuhu jahannam Allah tabaraka wa ta'ala ce tunda cewa ji tsoron Allah bai ishe shi ba yana girman kai hasbuhu jahannam to jahannama ta ishe shi wala bisal mihad Allah ta'ala ce tirda wato mashimfida in ta kasance ita ce wutar jahannama wa minan nasu daga cikin mutane man yashari nafsahu ibtigha'a mardatillah akwai wanda yake sayar da kansa domin neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ra'ufun bil ibad Allah tabaraka wa ta'ala mai tausasawa ne ga bayinsa wa minan nasu daga cikin mutane akwai wani mutum da ake ce da shi akhnas bin shariq al-thaqafi mutum ne wanda ya iya magana kwarai da gaske ya iya magana sosai da sosai kuma yana da kyan sura haka tsaf tsaf in ka gane shi face face da shi kamar mutumin kwarai amma yana daga cikin munafikai in yayi magana zaka ji magana suna burge ka saboda ya iya zakin baki yasa ake tsoron mutum ya iya wato magana da kyau kuma musamman yaje ya fada wa mutum abin da ba shine a cikin zuciyarsa ba akwai hadari a cikin wannan kada mutum ya tsinci kansa cikin munafikai shi akhnas yana da iya magana kwarai da gaske ya iya magana sosai gashi kuma in ka ganshi da kyakkyawar sura da kyakkyawan tsari tsaf amma idan yayin mutum magana sai mutum ya saurare shi yana zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaura tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa shi musulmi ne amma zuciyarsa ba musulunci ya taga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni uhibbu inni la uhibbuka ya rasulullah ina son ka ya mai Allah shi yasa mutum da awa a baki kawai mu muna son manzon Allah ko ni ina son manzon Allah baya wadatarwa malamai suke cewa min alamati muhabbatihi ittiba'i sunnatihi alamar kana son sa shine ka bi sunnansa to wannan aikin ka ya tabbatar da cewa kana son manzon Allah ba wai fatar baki ba ce masoya akwai wani masoyin manzon Allah mu masoya manzon Allah mutane su rika ware suwane suwane sune masu son manzon Allah suwane suwane ba sa son manzon Allah kai ka ji saboda san zuciya to amma gobe da kiyama wato maganar fatar baki ba ita ke amfani da ita ba aiki ake amfani da shi gobe da kiyama duk abin da mutum zai ce shine mai son manzon Allah wani baya son manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya san me a cikin zakatan kowa kuma ya san me ayyukan kowa da wannan za a hukunci gobe da kiyama mutum ya ta yin barna ya ta ta'addancin sa ya ta saban Allah ya ki yin sallah ma sosai ya ki yin sallah akan lokaci ya ki koyan komai na addini kuma yace shine mai son manzon Allah yace kawai ai mu san manzon Allah ya ishe mu ya wadatar da mu komai san manzon Allah shine wato kabi abin da yazo da shi na shari'a kana son sa kenan domin koda wanda kake ganin kimar sa ne mahaifinka kace kana son sa ko kana girmama shi amma in yace je ka min kaza kace a ba zan je ba ka je gona kai noma kace ba zan je ba ka zo mu tafi kasuwa kace ba zan je ba ya gode kenan baka girmama shi baka son sa kenan amma ko da baka faɗa a baki ba ai baba ba wan mu a duniya ai ban mu da wanda yake ka ba kai ta masa zakin baki amma in yace kaza ba za ka yi ba wannan shi ma zai fahimci cewa ashe kariya kake masa to sai ka shi akhnas yaje yana zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa zakin baki sai Allah ta'ala yace wa minan nas daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu akwai wannan zancen sa yake burge ka fil hayatid dunya anan gidan duniya an rawaito hadisi ko daga nana Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa inna afghadal rijali ila Allah ta'ala ala aladul khisam mafi wato wannan mutumin da Allah ta'ala ya fi tsana namijin da Allah ta'ala baya son sa yana daga cikin wanda ya fi tsanar su shine wanda yake da tsananin musu to shi ga zakin baki yanda zai gwada mutum yana tare da shi ga shiga musun biya wa idza tawalla idan ya juya baya ya tafi daga gurin ka sa'atil ardi sa'adin nan wasu malamai suke ce as-sa'yu ana nufin al-amal wasu suke ce as-sa'yu ana nufin al-mashi wa sayr wato wa idza tawalla sa'atil ardi idan ya juya baya daga gurin ka idan ya tafi sa'atil ardi sai ya tafi akan kasa ko kuma ya ci gaba da yin aiki akan kasa liyufsida fiha yaje ya tafi domin yin barna akan kasa din shine zai je da wato zai je ta zubar da jinin musulmai din a kashe mutane ba in an je gurin yaki ta kashe musulmai wai mulkal harsa wan nasl yaje ya ta zubar da wato ainashin al harsa ya rinka bata amfanin gona yaje wato wata rana ya tafi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wasu mutane da yake da dan matsala tsakaninsu yaje ya samu gonakinsu ya rinka bata musu amfanin gona ya rinka sassarewa yaje ya sawa dabinansu wuta ya kokkone musu al'amura sosai shine Allah ta'ala ya ce wai ulukul harsa wan nasl yaje ya halakar ma'ana ya bata gonakin mutane wan nasl da kuma iri annasal wato shine irin da za a ja ko a shuka a samu wannan iri din malamai suke cewa mafi tsadar iri kuwa shine irin dan adam duka wanda zai yi kokarin hana haihuwa cikin mutane ya fada cikin wai hulkal harsa wan nasal wato ya halakar da iri domin ba iri ma da yafi tsada kamar irin dan adam duk wanda zai yi kokarin ya ga ya dako shekada a haifi mutane to yayi hilakul harf a hilakul annasal wallahu la yuhibbul fasad Allah tabaaraka wa ta'ala bayya san barna Allah ta'ala bayya san yin barna akan kasa wa idza qila lahu taqillaha idan aka ce da shi ka faji tsoron Allah akhazathu al'izzatu bil ithmi sai wato girman kai ya kama shi da sabo sai ya ji kamar shi yanzu shi za a ce ji tsoron Allah duk wanda za a ce ji tsoron Allah ya ji cewa ransa ya bace za a ce ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah to mu ma an ce mu ji tsoron Allah ga sahabbai an ce ku ji tsoron Allah sai na Umar wani yazo ya ce da shi ka ji tsoron Allah ya kai khalifa wani ce kai idan shi bai ji tsoron Allah ba zai ji bari in kashe wannan sai na Umar aka kyale shi wannan ya gaya mun gaskiya kuma abin da ya faɗa gaskiya yana suna wannan a tunda ya ce ji tsoron Allah ina fata an gani saboda haka idan aka ce da shi ya ji tsoron Allah sai ya ji girman kai an ce yan kasuwa ku ji tsoron Allah sai kai sun fa sa mu gaba fa malaman nan su ma fa in aka ba su yan siyasa ku ji tsoron Allah su ma fa so suke su kore mu su ma fa in aka ba su fa eh sun ma fi mu ta'adi kowa aka ce ji tsoron Allah sai ji shi to kamar an zage shi idan an ce malaman su tsoron Allah to ai sun tsane mu sun rena ma abin da muke ya za a ce kuma malaman ji tsoron Allah yan siyasa su ji tsoron Allah a to su sun saka mu gaba ko su ne fa anan gurin ba za su ma abin da muke ba kowa aka ce ji tsoron Allah sai ya ji to shi yafi karfin a ce ji tsoron Allah wala hali kun ba haka bane wa idza qila lahu taqillaha idan aka ce da shi ka ji tsoron Allah akhazathu al'izzatu bil ithmi sai girman kai ya kama shi bil ithmi wato da sako ma'ana da zalunci saboda zalunci ta takabburanci girman kai bayya so a masa wa'azi in ana wa'azi ma ba zai je ba saboda girman kai ba zai je sauraron wa'azi ba ba mutumin da kuma ba zuciya da in bata sauraron wa'azi za ta yi da dai babu ita saboda ka da mai wa'azi da wanda yake sauraron wa'azi kowa yana bukatar wa'azi kowa ba dan adam inda baya bukatar wa'azi idan kaga mutum yana sauraron wa'azi to Allah ta'ala yana kusa alkhairi in kaga kuma mutum yana nisantar wa'azi to lalle wannan akwai abun tsoro cikin al'amuran sa Allah ta'ala ya kare shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa sayajannabuha al-ashqa wato wanda suke shaqiyai yan wuta za su rika nisantar wa'azi in an yi ma ba sa so su ba za ka taba ganin su gurin wa'azi ba sa son su ji wa'azi in ma radio suke ji in an saka mai wa'azi za su kawar labaran ina labarai me ake damawa ne a kasan nan kawai shi me ake damawa kaga za a dama kinan gobe kiyama kuma shi ba zai sha ba kaga wannan ba asara da taushuri Allah tabaraka wa ta'ala ce fa hasbuhu jahannam girman kan da yake yi na cewa in an ce ji tsoron Allah sai ya ji girman kai Allah ta'ala ce hasbuhu jahannam to a jahannam ta wadace shi jahannam ta ishe shi ai wala bi sal mihad Allah ta'ala ce tilda shimfida in ta kasance ita ce wutar jahannam wannan shimfida ta yi muni Allah ta'ala ka kare wa minan nas man yashri nafsuhu tiga'a mardatillah daga cikin mutane akwai wanda wato yake sayar da kansa domin neman yardar Allah tabaaraka wa ta'ala wasu daga cikin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato quraishawa kafiran ciki suka aiko cewa mu fa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana madina suka ce mun musulunta suka aiko manzon Allah mun musulunta mu ka aiko mana wasu mutane da za su je za su zo kai su karantar da mu addini a hali kuma kiyas su suke a turo sahabbai su kashe su su kama su a matsayin fursunonin yaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura mutane suka tafi da suka je irin su Khubab bin Adi da sauransu mutumin Madina ya tura mutane da aka je irin su Marsad da suka je suka kama su wannan aka sayar da wane aka sayar da Marsad aka sayar da Adi haka ne su kuma suka tsaya akan addinin su sau da kafa Allah tabaraka wa ta'ala ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke sayar da kansu saboda neman yardan Allah idan aka ce man yashari a larabci ana nufin sayarwa na fatan gani yashari kuma ana nufin sayarwa idan aka sa ta ana nufin sowa abu idan aka cire ta ana nufin sayarwa kuma ba duka yashari duka ana nufin wato sayarwa bane wa minan nasi man yashari daga cikin mutane akwai wanda yake sayar da kansa ibtigha'a mardatillah saboda neman yardan Allah zai miƙa rayuwarsa kaf duk wanda da zai sha in ma za a kashe shi saboda neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ra'ufun bil ibad Allah tabaraka wa ta'ala mai tausayawa ne dangane da bayi yana tausayawa bayi subhanahu wa ta'ala ya Allah ka tausaya mana na'am
ya ayyuhalladhina amanu dukhulu ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن Allah
azizun hakim hayyaka Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani udkhulu fis-silmi kafatan ku shiga musulunci kafatan gaba daya ku shiga kar ku rage wani abu daga cikin rayuwarku daga cikin gudanarwa wala tattabi'u khudwati shaytan kada ku bibi shi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin cewa shi gare ku fa mai adawa ne kuma mai bayyana adawar ne shi shedan fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat idan kuka goce kuka bace min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan hujjoji a bayyane sun zo muku fa alamu ku sani annallahu azizun dalil Allah tabaraka wa ta'ala magwayi ne hakimun kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai hikima ne wannan aya malam yake cewa ta sauka ne cikin muminai daga wato muminan cikin ahlul kitab muminan cikin yahudawa kamar Abdullah bin Salam An-Nadiri da shi da abokansa wanda suka shiga musulunci daga cikin yahudawa sai suke cewa wato sai suka zanto na farko suna girmama ranar asabar inda su yahudawa suna girmama ranar asabar kware da gaske to sai sun shiga musulunci suna fifita asabar akan kowanne yini mana saboda abin da suka saba cikin addininsu kuma suka zamto ba sa saboda kimanta asabar ba su yadda da kamun kifi ran asabar ba tunda dama su banu isra'ila mana su yahudawa an haramta musu mai kamun farautar kifi ran asabar amma wannan al'umma mutum zai iya kama kuma ran yafi sai suka zamto suna girmama ranar asabar kuma ba sa son suna kyamar cin naman raƙumi kuma suna kyamar shan naman raƙumi kamar yanda wato menene annabi yaqub isra'il din kenan Allah ta'ala ce kullu da'am kana hillu li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi ko wannan abinci halal ne sai abin da shi isra'il din annabi yaqub ya ware wa kansa yace banda wannan sai ya zamto abin kuma da ya ware naman raƙumi da kuma wato nonon raƙumi yana daga cikin abin da baya ci sai zamto yahudawa su ba sa san naman raƙumi kuma ba sa san nonon raƙumi to su ma waɗannan su Abdullah bin Salam An-Nadiri shi da mutanansa bayan sun shiga musulunci sai ya zama ba sa san cin naman raƙumi suna ma kyamatar a cin naman raƙumi suna kuma kyamatar a sha nonon raƙumi kuma bayan sun bayan sun musulunta. Kuma suka je suka ce, ya Rasulullah, ka mana izini a cikin sallar dare mu riƙa karanta wani abu na At-Tawrat mana a cikin sallar dare. Mu ɗauki waɗansu ayoyi na At-Tawrat mu riƙa yin karatu da su a cikin qiyamul layl ɗin. Sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda da wannan aya, ya ayyuhallazina amanu, ya kullu suka yi imani, kaga dai mu'mini ne. Sai Allah ta'ala kira sunansu da cewa mu'minai, tunda sun musulunta su mu'mini ne. Ya ayyuhallazina amanu, ya kullu suka yi imani, udkhulu fi silmi kafa, ku shiga musulunci gaba daya, kar ku rage wani abu. Kuna musulunci kuna gargajiya, kuna musulunci kuna yahudanci. Saboda haka mutum ya ce ai su a gadansu, ko su a yarensu, ko su a ƙabilarsu, ko su a gargajiyarsu, akwai kaza da kaza. In dai wannan abin ya saba addini, kai watsi da shi. Ba maganar wata gargajiya, dama gargajiya faɗa wuta ne. Kai dai abin da ake so ka riko da shi shi ne mai manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kawai shi za ka riko da shi. Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce, ya kunna suka yi imani, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa, ya kunna suka yi imani, ku shiga musulunci gabaki ɗaya. Kar ku ce za ku rage kaza da kaza. Idan kun zo hidimar aure, to za ku yi al'adu, ko da kuma al'adar ta saba musulunci. Musulunci dai zo sami wato mutane duk abin da ya saba wa wato musulunci, shari'ar Allah, kuma ya saba mutuncin ɗan adam ma, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya haramta wannan abin. Kuma da bai ci karo ba, sai aka kyale shi. Saboda haka a hidimar aure, duk abin da yake ya saba addini, a kyale wannan. Hidimar rayuwa yau da kullum ya saba addini, a kyale irin wannan. Na fata an gane. Mutum ya yi addini gabaki ɗaya, kar ya zama to rabi da rabi. Ransa ya ɓaci, to bari ya yi gargajiya, ba shiga musulunci gaba ɗaya ba kenan. Idan yana kwanciyar hankali, bari ya yi musulunci, to wannan irin musulunci. Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce, ya kunna suka yi imani, ku shiga musulunci gaba ɗaya. Huzaifa yake cewa musulunci kuwa shine wato kaso ne guda takwas. Na farko daga cikin kaso na musulunci guda takwas ne yake cewa shine sallah, sa'annan zakka, sai azumi, da hajji, da umara, da jihadi, da kuma al'amru bil ma'ruf, da kuma annahyi 'anil munkar, umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna. Sai yake cewa qad khaba man la sahama lahu, duk wanda ba shi da kaso a cikin waɗannan al'amura guda takwas, to wannan ya halaka. Baka tsinci kanka cikin masu yawan sallah ba, baka tsinci kanka cikin masu ba da zakka ba, kai kuma baka cikin masu yawan azumi na nafila, baka daga cikin masu yawan aikin hajji, baka daga cikin masu yawan zuwa umara, baka cikin masu zuwa jihadi, kai ba sadaka ba, kuma kai ba umari ne kyakkyawa, ba wa'azi kake ba, ba hani kake daga mummuna ba, baka wa'azi, ba yawan sallolin nafila ba, ba yawan azumin nafila ba, ba yawan kyauta da sadaka ba, ba yawan azumin nafila, ba yawan hajji na nafila, ko umara ta nafila, ko jihadi, ko umarni da kyakkyawa dan daga mummuna ba, ba ka da ko ɗaya cikin waɗannan. Ya ce lallai ka taɓe, duk wani mashi da rabo a cikin wannan ya taɓe. Idan aka tashi alƙiyama, aljanna tana da ƙofofi guda takwas. Za a wanda yake da yawan azumi na nafila, bayan in aka ce mutum yana abu na nafila, ana nufin ya sauke na farilla tukunna. Za a kira shi ta wata ƙofa, ana ce da ita Rayyan, a ce ku shigo, masu yawan azumi ku biyo ta nan ga ƙofar ku, masu yawan sallah ga ƙofar sallah ku biyo ta nan, masu yawan sadaka da kyauta ku kuma ga ƙofar ku biyo ta nan, masu yawan zumunci kuma ga naku, masu yawan jihadi ku biyo ta nan, masu umarni da kyakkyawa da hanji daga mummuna ku biyo ta nan. In aka tashi alƙiyama, haka za ga mutane, saboda wato mutane Allahu tabaraka wa ta'ala ya musu wato bambanci wajen al'amuransu. Za ka ga wani Allah ta'ala ya bashi juriya ɓangare kaza na addini, wani juriya ɓangare kaza, tare da ya sauke dukkanin bakin gwargwado abinda aka yi umarni, amma kuma akwai wasu al'amura na nafila shi kuma yana da juriya a nan. Wani ba zai iya azumin nafila ba ne, shi yana da yawan jin yunwa, shi baya son a ci barci ba a sha, amma kuma wajen sallah ba shi da ganda, akwai nawafil. Ko kuma shi fa wajen sadaka fa ba wasa, a'a shi wajen karatun Qur'ani ba wasa, shi wajen umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ba wasa. Mutum ya tsinci kansa babu komai, to wannan yaya asarar Allah ta'ala kare. Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bibici khudwat ma'ana tsare tsare hanyoyin shedan wanda ya tsatsara muku kubunan ka aiwatar da kaza kai kaza kai kaza Allah ta'ala ce kada ku wannan mallan yake cewa khudwatul shedan da ake fada wa wato magana da ake da su waɗannan da suka musulunta daga cikin ahlul kitab daga cikin yahudu su Abdullahi bin Salam ke cewa shine kada ku bibici irin abin da yake na gargajiyar ku kamar wato hana farautar kifi dan asabar haramta cin naman raƙumi da sauransu innahu lakum aduwwun mubin lalle shi wato shedan din a gare ku me anashin wato adawa ne adawa kuma afi har wato hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da Umar dan Khattab ya ji maganganun Yahudawa sai yazo yake cewa ya Rasulullah mu raka mana izini mu dan rubuta wani abu daga cikin attauran nan bako mu dinga karanta muna fa'idantuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bashi yace amutahawwikuna antum kama tahawwakatul yahudu wan nasara yanzu kai kawa za ku yi kenan kuna shakka kenan kamar yanda yahuda da nasara suka yi sinan haka za ku yi kenan dan me za ku ce amuku izini ku kofo wani abu na attaura ku karantawa kar ku bibici wato ainihin hanyoyin shedan Allah tabaraka wa ta'ala yace fa in zalaltum kuka iya shin karanta ko ku an karanta ne an karanta fa in zalaltum Allah tabaraka wa ta'ala yace idan kuka baci ma'ana santsi ya dauke ku kuka bar tsarin Allah min ba'di ma ja'atul bayyinat bayan hujjoji a fili sun zo muku fa'lamu anna Allah azizun to fa ku sani Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne wajen azabtar da bayi kuma mabuwayi ne cikin komai da komai hakimun kuma mai hikima ne cikin al'amuransa anan zamu takaita abinda muke dare Allah tabaraka wa ta'ala ku sami tarayya a cikin ladan wanda kuma ne fuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu yau mun jiji kaji kan mu ka cikin iyayen mu ka samu cikin imani wanda suka riga mu mutuwa cikin ɗan uwan musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka jiga su da rahama mu kuma Allah ta'ala ka samu cikin imani yau mun jiji ibadojin da muke aiwatarwa Allah ka amsa mana ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya ubangiji yau mun jiji wanda suke tallafawa wajen gudanar da wannan al'amari na wannan masallaci da tafsirin nan da dukkanin wato ijra'at da ake wato ayyuka da ake na masallacin nan Allah tabaraka wa ta'ala ka musu albarka ka saka kwar gidan aljanna wanda suke ta taimakawa da dukiyoyin su Allah tabaraka wa ta'ala ka saka musu da gidan aljanna ka kuma albarkaci rayuwarsu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi